Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Maraba da zuwa wata sabon shirinmu a yau. Mai sauraro ya aka ji da gajiyar aikace-aikace na yau. Iyali na ba da gaskiya suna cikin koshin lafiya. A marmotso kusa domin a ji shirin da kyau. Pastor Daniel Chiroma Junior yana shirye domin ka da iyalinka a fili domin iyali. Malam Zaka Nuhu shine zai bishe mu a wannan mako. Sakonin Ubangiji domin ka da iyalinka. A marmotso kusa domin a samu ginuwa cikin ruhaniya. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Addu'a na da fata na shine a ƙarshen shiri na yau Ubangiji zai mana albarka duka. Ina sake maka maraba da saduwa da kai. Maraba da sake saduwa da kai mai sauraro. A wannan yammaci ina fata ana shirye domin a karbi albarkun Ubangiji. Kamun mu shiga cikin shirin dalla-dalla za mu saurari wannan kajeruwar waka daga kwaya na Seventh Day Adventist Church Saminaka daga jihar Kaduna.
Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan fili na zaman iyali. Kamar kullun dai kafin mu fara, za mu fara da addu'a. Muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah babba makadaici a sama, mun yabe ka mun ɗaukaka ka domin kai Allah ne mai rai. Yanzu za mu ci gaba da hidima ta iyali, muna roƙonka ka bishe mu. Ba mu furci daga sama, dukan iyalan da za su kasa kunne su ji ka albarkace su, ka kawo sakewa da salama cikin gidajen masu binka, domin mu shirya saduwa da kai. Wannan shi ne roƙonmu a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Za mu yi karatunmu a cikin littafin Farawa Sura ɗaya. Daga aya 27 da 28 ɗinsa, yana cewa Allah fa ya halitta mutum cikin sura tasa, cikin surar Allah ya halice shi, namiji da ta mata ya halice su, Allah ya albarkace su kuma, Allah ya ce masu, ku yalwata da ya’ya, ku ribu, ku mamaye duniya, ku mallake ta, ku yi mulkin a kifaye na teku da sunsaye na sarari da kowanne abu mai rai wadda ke rarrafe a ƙasa. Wannan ita ce ayar Ubangiji. A wannan mako za mu yi magana a kan ababa da ke kawo rikici a cikin gidajenmu. A nan za mu duba cewa a farkon farawa da Allah ya halici mutum, a cikin surarsa, domin niyyarsa shi ne mutum ya kasance da salama, ya kasance da kauna, ya kasance da wannan daraja da hikima irin ta Allahntaka. Da Allah ya yi haka, ya kafa gida, ya ɗora wa mijin mata, wato ya halita mata, ya ba mijin domin su zama iyali ɗaya su sami salama da farin ciki. Tuna fa lokacin da Allah ya gama halitan dabbobi, an halicci mutum ba a yi masa mata ba, mutumin bai samu cikakken salama ba domin ya duba ya gani shi kaɗai ne. Shi yasa Allah da ya duba ya ga shi kaɗai ne ya ce, kai, bai kamata mu bar mutumin shi kasance shi kaɗai ba, bari mu yi masa mataimakiya mai dacewa domin ya samu salama kamar yadda sauran dabbobin nan suna samun salama. Ya samu abokin cudanya, ya samu abokin hira, ya samu abokin shawara. Shi yasa Allah ya tanada wa mutum mace, sai ya bashi domin gidan nan ta sami salama wanda za a fara kafawa. Sai Allah ya kafa wannan gida na fari, ya ba su zaman salama, ya sa su a gona inda za su samu abin biyan bukata. To, amma yau idan muka duba, da zunubi ya zo ya shiga cikin duniya, sai gidaje sun lallace, sai salama ta ɗauke. Shi yasa yau a gidaje da yawa da aka yi aure za ka taras cewa babu sauran salama, babu sauran kauna irin wanda aka fara da shi kafin aure ɗin. Lokacin da ana nema za ka gani ana sha'awa, ana ba a son a rabu, har ka ji ma ana kalmomi cewa idan ba kai ba rijiya mai kwalabe, idan ba ke ba gwamma in mutu. Amma bayan da an gama aure, an sauka daga wannan bagadi na ɗaura aure, inda an ɗauki rantsuwa da alkawalin cewa har mutuwa za mu zauna tare, da zaran an shiga gida, an kwana ɗaya, an kwana biyu, an shekara ɗaya, an shekara biyu, shikenan wahala ya tashi. A yanzu ma baya kaiwa ma shekara biyu, za ka gani gidajen da an ɗaura aure yau, ana ɗaura musu aure sati guda an samu rikici a ciki, babu sauran salama. Muna cikin mawuyacin lokaci ne wanda gidajen masu bi suna lallacewa. Domin shedan ya ga lokacinsa ya rage kaɗan, yana so ya wargajar da iyalai, domin idan ya ɓata iyali, kaga zai yi nasara ya ɓata ikkilisiya, zai yi nasara ya ɓata dangi, zai yi nasara ya ɓata al'umma. Shi yasa yau akwai rikice-rikice da dama a cikin gidajen masu bi. To, masu bi yaya za mu yi? Mai sauraro yaya za ka yi? Gashi ka auri mata da kana kaunata tun farko, amma yau abinda kake gani ba shine da kake gani ba. Kin auri miji da kina begen za ku zauna lafiya, amma yau abinda kina gani ba shine da kina gani ba. To, Ubangiji Allah yana bukatan mu yi zaman salama. To, amma kafin fa mu samu salaman, akwai ababa da ya kamata mu gyaggyara domin mu hada salaman gidajenmu. Domin hakan nan ina so in gaya wa mai sauraro da cewa Ubangiji yana son a sami salama a gidanka. Ubangiji yana so a sami salama a zuciyarka. Ke matar aure ne, Ubangiji yana so ke ki samu salama a zuciyarki, ki kawo salama a gidanki. Kai mijin aure, Ubangiji yana so ka samu salama, ka kawo salama a gidanka. To, wannan salama ba za ya samu ba, sai dai fa mun mika kanmu ga Ubangiji, sai dai fa mun koma ga Ubangiji, sai dai fa mun maida gidanmu ta zama cibiyar addu'a, mun maida gidanmu ta zama haikali na Ubangiji, inda kowanne lokaci, kowace safiya, kowace yamma za mu taru gaban Ubangiji mu roke shi domin ya ba mu salaman nan da muke nema a gidajenmu. Domin hakan nan mai sauraro, ina so ka gane cewa kana bukatan salama, an salaman da kana nema ba zai samu ba sai ta wurin Isa Almasihu. Da damanmu muna ta gudu, muna bin gidajen bokaye, muna bin gidajen malamai, muna bin gidajen fasoci, muna bin wuraren al'ajibai daban-daban domin muna so mu sami salama a gidajenmu, ba za mu samu salama a kowane wuri ba sai dai wajen Isa Almasihu. To, amma kafin fa mu din nan mu samu cikakken salama, idan Isa ya ba mu salaman, dole ne mu rike shi. Yaya za mu rike salaman? Shine za mu bincika a cikin wannan mako, yadda za mu kare wannan salama da Isa Almasihu ya bayas gare mu domin mu zama da salama. Domin hakan nan mai sauraro, da wannan yamma ina so in ce maka, ka nemi salama, ka roki Allah duk inda kake ka roki Ubangiji cewa ya baka salama a zuciyarka kai kanka, domin inda salama cikinka za a sami salama a iyalanka. Idan mai gida zai addu'an salama, uwar gida ta yi addu'an salama, ƴaƴa su yi addu'an salama, to za a sami cikakken salama a gida. Domin hakan nan wannan shine abin da muke da shi da wannan yammaci. Ina so mu sani cewa muna bukatan salama. Allah ya kafa gidanmu domin salama, to mu nemi salama wajen Isa Almasihu, shine babba mai magani. Allah ya ba mu salama a cikin gidajenmu, yayin da za mu ci gaba da bincika wasu ababa da za su taimaka salaman gidajenmu. Bari Allah ya karfafa mu, ya maishe mu ƴaƴan mulkinsa. Allah ya albarkace mu. Za mu so mu yi addu'a. Ubangiji, mun gode domin ka ba mu dama mu tattauna, mu duba yadda ka kafa gida tun farko. Kana so mu zama da salama, amma salaman yana gagara samuwa domin shaiɗan ya shiga, ya sa kafan wando ɗaya da mu, ya shiga kasalandan a cikin harkan iyalanmu. Ka ba mu salama, ka kori shaiɗan domin mu shirya kanmu, mu sami salama da ƴaƴanmu da kuma makwabtanmu da ikkilisiya da jama'a gaba ɗaya domin shirin mulkinka. Mun roki wannan roko, idan akwai waɗanda ba su da salama, ka ba su salama a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Idan an fito kama a tashanmu ne, ana sauraron
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Mai sauraro, muna da babban godiya domin zarafi da Ubangijin Allah ya sake bamu. Mu yi bimbini cikin kalmominsa. Kana tare da Pastor Bitrus Nuhu Zakka. Sa'annan a daidai wannan sa'a za mu dubi kai wadda take cewa duban almajirai akan Yesu. Za mu yi karatu a cikin littafin Yohana, Yohana Sura 4, aya 27 zuwa 28. Littafi na cewa, daga nan fa almajiransa suka taho, suna yin mamaki, domin yana zance da mace, amma ba wanda ya ce, me kake nema, ko kuwa, din me kake zance da ita? Macen fa ta bar tulunta, ta tafi cikin birni, ta ce ma mutane, ku zo, ku ga mutum, wanda ya faɗa mana dukan abin da na taɓa yi, ko ya yiwu wannan Kristi ne? Bari mu yi addu'a. Ubangiji, mun gode maka domin wannan zarafi, ka faɗaɗa kalmominka a cikin lamiranmu, bari mu samu cikakken ganewa. Albarkacin jinin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen. Kana tare da Pastor Bitrus Nuhu Zakka, sa'annan a daidai wannan sa'a za mu dubi kai wadda take cewa duban almajirai a kan Yesu. Duban almajirai a kan Yesu. Duba abinda muke nufi a nan shi ne tunani. Menene tunanin almajirai a kan Yesu? Dukkan yanayi da Yesu ke tare da almajirai, yana duban yanayin rayuwarsa, su suna duban yanayin rayuwarsa. Yesu ya yi musu tambaya, wai menene mutane suke tunane game da ni? Dan uwa, sa'ilin da kake cikin mu'amalar rayuwarka, yana da kyau mutane su rika kasancewa masu ba da rahotanni game da rayuwarka. Kuma ko ka ki ko ka so, dukan inda kake ana ba da rahoto, ko mai kyau ko mai muna. Aya ta ce, Yesu Kristi a daidai wannan sa'a, a cikin yanayinsa, sai gashi ya iske kansa a yanayi wanda ya zanto masa, ya iske mace wanda tana da bukata ta musamman a cikin hidima. Menene bukatarta ta musamman? Zancenta ba zance ne da za a yi cikin jama'a ba, ba zance ne da za a yi domin dukan jama'a su maishe ta abin dariya ko abin rena ko ba. Yesu Kristi sai ya nemi kyakkyawan zarafi da dukan almajiran sun bar gurin, sa'annan sai suka zanta. Yanzu almajiran suna tunani, irin tunani na mutuntaka, yaya zai yi magana da mace? Wani lokaci muka maishe da yanayinmu, mu maishe da rayuwarmu, ya santo mana abinda za mu rika kushe hidima mai kyau na mutane. Yau a cikin al'umma, idan an iske ka kana hidima, kana ma'amala da mace domin wani abinda ya dace, wani su lokuta yakan so ya zama abin damuwa. Amma ayyan uwa, bari mu ji, a cikin yanayin rayuwarmu akwai mutanen da duk iyayenka yadda ya bisa ga yanayin rayuwarsu ya kai makami wadda koda an gansu da mata ba a zargin su ba, domin an riga an san halayensu, sun kuma san yadda za su yi mu'amala tare da matan. Je, an iske Yesu da macen, ba a hotel ne sun shiga ɗaki sun ɓuya ba, ba a cikin daji ne suna neman guri na buya ba, amma ayya Allah ta ce a sarari dukkan jama'a suna kallon su. Wannan babban darasi ne a gare mu. Kaji, Yesu Kristi ya zauna da almajiran da suka shiga suna ci. Ayya ta ce, da Maryamu ta taho, sai tana shafa kafafunsa da mai. Almajiran su yi tunani suka ce, a amma ya san ko wane ne take taba shi? Kaji, ba a ɓoye ba ne ta zo tana shafa kafafunsa da mai. Yawancin lokuta mu kamar mutane mukan jawo ma kanmu abubuwan da za su kawo mana zarge-zarge iri-iri. Yawancin lokuta mukan jawo ma kanmu fitina wadda za su sa waɗansu su dubi karɓan bishara ya zama nan iri-iri. Domin yawancin lokuta mukan so mu'amalarmu da mata ya kasance ɓoyayyen al'amari wadda ba za a gane ba. Amma nan littafin Allah ta koya min da cewa Isa Almasihu ya maishe shi sananne, kuma wannan ya ba shi cikakken kariya, ya ba shi cikakken duba mai kyau, yadda almajiran da zarginsu da komai duka da suke yi a ƙarshe sun gane da cewa Isa Almasihu na tare da matan nan ne domin cetonta, yana tare da ita ne domin inganta rayuwarta. Amma yawancin lokuta mukan ja matan ne kusa da mu domin mu samu mu yi abin da ba shi ne ya dace ba. Ya ‘yan uwa, bari Ubangijin Allah ya raba mu da irin wannan. Allah ya sa irin kasance wannan da Yesu Kristi ya yi tare da ita ya zama irin namu. Koda waɗansu suna da mummunan tunani, koda waɗansu suna da irin duba nasu, bari a ƙarshe su ji kunya. Almajiran suna tunani, yaya za a yi magana da Yesu Kristi? Yesu zai tsaya da mace a bakin rijiya, amma ina mai tabbatar maka a ƙarshe da suka ga jama'an garin nan sun fito suna tururuwa domin su zo gurin Isa Almasihu, sabili da shaida na matan nan ya zanto musu da babban sha'awa, sun gane da cewa matan nan ta kasance da Isa Almasihu domin sake wata ne, ta kasance da Isa Almasihu domin cetonta ne, ta kasance da Isa Almasihu domin kyakkyawan al'amari ne. Bari wannan ya zama ɗanɗano a cikin rayuwarmu. Wannan ya faru a zamanin Elisha. Aya ta ce, ka duba gwamnati wannan, taka ce, bari in ba su guri domin ya zauna. Bawan Ubangijin Allah ya zauna a gidansa, ya kasance cikin yanayi wadda ya dace. Idan mun samu cikakken irin wannan, bari mu kamar mazaje mu riƙe amana, mu riƙe yanayi wadda ya dace. Amma kayya maza na zamanin nan, idan ka ba su irin wannan, sai ya zama mana garanti, ya zama mana hanya wadda za a samu a yi aikin lalata. Ubangijin Allah ya raba mu da wannan, ya sa mu kasance cikin yanayi mai kyau. Albarkacin jinin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen. Ubangiji, mun gode maka, karɓi ibadan nan, ka yarda kalmomin nan su gaba suna girma a cikin rayuwarmu. Mun roƙa domin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Mutane su ne dukiyarka. Komin arzikinka idan baka da mutane kewaye da kai, kana daidai da talaka. Ko da yake a duniyarmu ta yau mutane da yawa sun fi mai da hankali ne akan abu da suke gani, suke kuma tabawa da hannayensu. Amma mutum mai basira, mutane su ne arzikinsa. Domin koda meye kake da shi a wannan rayuwa idan baka da mutane kewaye da kai, idan baka da zaman mutunci da mutane, wannan abin ya zame maka kamar banza ne, ya kuma zame maka kamar hasara ne. Saboda haka ina kira, idan kai kana ganin baka da kuɗi amma kana da zama mai kyau tsakaninka da mutane da makotanka, to lallai kai ma ka isa mai arziki. Domin lokaci kaɗan ya rage, irin wannan tafiya da kuma harka da zaman girma da arziki zai buɗe maka ƙofa zuwa samun abin zaman gari. Domin idan mutane suka yarda da kai, shine za su sake su yi harka da kai, har ka samu kai nasara, har ka samu kai girma. Idan ku rayuwarka da mutane ba mai kyau ba ce, to yakan kasance da wuya mutane su yarda da kai har su yi wata harka da kai. Ko da ba shi ka je nema domin ka yi harka kamar ta kasuwanci ko wani abu daban, yakan kasance da wuya ka samu wanda zai yarda da kai domin ya baka. Saboda haka kada ka gani ka ce kai baka da komai a rayuwarka. Halinka da kuma irin dangantakar da kake da ita da mutane sun fi duk wani kuɗi da kake da su. Domin akwai mutane da suke da arziki da yawa amma rayuwarsu da mutane na tirne kawai, babu jin daɗi. Kullun za ka gani sai dai su gina babbar gida, su shiga su kulle babbar gate kamar waɗanda suke fursuna, ko kuma suna yawo a babbar mota ba su isa su tsaya su yawo yadda suke so ba, amma ana gadin su nan da can. Saboda haka rayuwarka da mutane bari ta kasance mafi muhimmanci a gare ka. Arziki kuma da Allah zai baka zai zama mai ɗorewa ne. Domin dangantakarka da mutane dangantaka mai kyau shi ne arziki mafi ɗorewa. Ko da ba kuɗin a yau, ba da daɗewa ba za su zo.
Wannan ya kawo mu ga ƙarshen shiri na yau. Ina fata an samu kwaisuwa a cikin shirin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa. Adireshin mu ita ce Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email din ita ce awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu. Na gode muku da tallafawa ta wurin kira da kuma gaishe-gaishe ta waya. Duka muna muku godiya. Ina godewa duka wanda sun tallafa a cikin shirin domin ta zama da armashi, kamar shi Malam Zaka Nuhu da kuma Pastor Daniel Chiroma Jr. Mawakanmu duka muna muku godiya. A madadin sauran abokan aiki na, da shi injiniya namu Olabisi Olajide da kuma David Makinde, ni ne Ishaya Zakaria, ina cewa alherin Ubangiji da zumuntar Ruhu Mai Tsarki ya kasance tare da mu duka daga yanzu har gobe har abada.